baki mai yanka wuya. Yayin da ƴan ƙasar Senegal suke farin cikin matakin shugaban ƙasar na cewa ba zai nemi tazarce ba, a Najeriya masharhanta na begin samun cantattun mutane a naɗe-naɗen ministoci da sabuwar gwamnatin ƙasar ta sa a gaba. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin dinnan ne shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya gabatar da wani jawabi a gidan talabijin mallakar gwamnati, inda ya bayyana cewa ba zai shiga zaben shugaban ƙasa na neman tazarce ba a babban zaben ƙasar na watan Fabrairu shekara ta 2024 mai zuwa. A shekara ta 2021 gwamnatin Macky Sall da ke kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe ta yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul, wanda ya yi tanadin wa'adin mulki ɗaya tak na tsawon shekaru bakwai ga zababben shugaban ƙasa a maimakon wa'adi biyu masu shekaru biyar-biyar na da, lamarin da ya sa 'yan ɓangaren hamayya suka zarge shi da yunkurin tazarce a wa'adin mulki na uku. To sai dai shugaban na ganin cewa a haka ɗin ma kundin tsarin mulkin Senegal bisa sabuwar dokar bai hana masa shiga wannan zaɓen ba, to amma a raɗin kansa ne ya janye daga neman tazarcen. Falo Guwe, wani ɗan ƙasar Senegal, ya tattauna da wakilin mu a birnin Yamai dangane da matakin na shugaba
Sall.
Cewa yana da 'yancin shiga zaɓe ba gaskiya ba ne. Kundin tsarin mulkin ƙasa ya fayyace komai a fili, wa'adi biyu kawai zai yi ya sauka. Ra'ayina akan matakin da ya ɗauka shine cewa hankalina ya kwanta, saboda a yanzu muna da tabbacin za a samu canji, domin bayan kowace shekara goma ya zama wajibi a sake shugaban ƙasa ko kuma sabuwar gwamnati. Haka abin yake a kowace ƙasar
demokradiyya.
A jawabinsa ya ce zai ɗauki dukkan matakan zartar da doka da hukunce-hukuncen shari'a, abin da ke nufin yana da wata manufar ɓoye. Saboda haka ni ban ba shi yarda kwata-kwata ba. Mafi kyau shine a bar kowane ɗan takara ya shiga a fafata da shi, domin 'yan Senegal ne ke da 'yancin zaben wanda suke so ya shugabance su, ba shugaban ƙasa ke da hurumin zaɓar musu abin da ransa ke so ba.
A Najeriya kuma 'yan ƙasar na ci gaba da dakon ji da ganin waɗanda sabon shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu zai bayyana a matsayin ministoci da za su yi aiki a gwamnatinsa. Wasu majiyoyi na bayyana cewa yanzu haka komai ya kankama kan naɗin ministocin, kuma nan ba da jimawa ba, kowane lokaci daga yanzu za a gabatar da su a gaban majalisar dokoki domin amincewa da su. Shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif yana ganin a irin halin da Najeriya da take ciki a yanzu, da akwai irin mutanen da take bukata a waɗannan mukaman.
To gaskiya ƙasar ta sha wahala, kuma cibiyoyin gudanarwa da gwamnatoci sun rushe da gaske. Saboda haka fi sabilillahi a yanzu ana bukatar a samu mutane wato zakagurai masu kuma nagarta. Idan baka samu mutane masu nagarta da za su rike mukamai a gwamnati ba, to za a samu matsala, domin za a ci gaba da idan yanzu. Saboda haka ya kamata shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya tsaya ya zaɓi mutane wanda zai tabbatarwa da ƙasa cewar cancanta da gogewa da kyawawan ɗabi'u ya sa ya zaɓo su. Mun san zai gaba da matsaloli na 'yan siyasa da suke kallon sun ba da gudunmawa wajen kafa gwamnati da sauransu. To amma akwai guraren da ya kamata a duba a cire son zuciya, a ɗauko mutane bisa cancanta da gogewa da kuma kyakkyawan tarihi da suka bari akan a rayuwarsu ta aiki, a ba su irin wannan mukamai, domin a samu musamman abubuwa guda uku. Na farko, harkar tsaro na ƙasa ya kamata a tabbatar da an sa mutanen da za su yi. Na biyunsu, harkar tattalin arziki ƙasar da ya lalace, da harkokin shigar da tara kudaden shiga na ƙasa an riga an lalata waɗannan guraren. Ya kamata a samu mutane nagartattu wanda mutane sun yarda da su a nan. Sannan harkar ilimi ya kamata ya sake duba maganar ilimi, wannan bill da aka zo aka bashi ya sa hannu a gurdudide ya kamata ya sake tsayawa ya nazarin sa magana cewar gwamnati cire hannu kai tsaye gaba ɗaya ga harkar ilimi a ƙasa gaskiya akwai sake a wannan al'amari ni da gari ya kamata ya sake zuwa wannan al'amari kuma ya nemi mutane gogaggu da za su tsaya wannan aiki
akwai waɗanda ke magana kaman samun raba daidai dangane da abubuwan da aka daɗe ana cece kuce da su wato yankuna na Najeriya yanki-yanki na Najeriya shin kana ganin wannan gwamnati tana da yanzu wannan dama da za ta yi wannan koko kana ganin a bisa ga maganar ka cancantan nan da ya kamata kura ku daga bangare guda suka fito
to shi minista kundin tsarin mulki da aka ya faɗi yadda za a yi kowace jiha za a bata saboda haka wannan yana da amma ko da shi din ya kamata a zaɓi mutane ba wai kullun ko a sa gwamna ya ɗauko da ɗan uwansa ko ƙaunin matarsa ko wani abu maka bashi da ba a ɗauko mutumin da mutane za su iya samun yaƙini cewa sun san ya san da yake kuma zai iya canja abubuwa sannan ragowar muƙamai na ƙasa ni kullum matsayina shi ne a kula a dinga duba cancanta da gogewa da kuma rekod na mutum wato kyawawan ɗabi'u na mutane ya zama to su ne abin da za su sa a dinga ɗaukar muƙami ana bayarwa amma idan an ce wai maganar zancen kurin a'a jam'iyya ko bangaranci ko ko addini ko da abu shi zai da kabili to ba lalle bane a zaɓo mutanen da ya cancanta a zaɓo ba ya kamata a tsaya a kan cewar kurin so ake a gyara so ake a gyara abubuwa to ya kamata a nemo mutanen da su gyara sannan muhimmin abu a nan duba a nan shi ne shi shugaba Muhammad Tinubu ya gamu da ƙalubale mai zafi tun da shiga gwamnatin sama an taɓa gangaru a kansa da maganganu da cewa a ba shi da ɗabi'u masu kyau ba su da wasu abu ana taimaka fatanci ba abin da ba faɗa kansa ba to ya kamata shi ya tsaya yi abin da zai jajirce ya nuna cewa abin da ake faɗa kansa ba haka yake ba ya kawo mutanen da za su taimake shi ya aiwatar da alƙawura da ya ɗaukan wa 'yan ƙasa cewar zai aiwatar ya yi abin da za mutane su yi farin ciki su yi alfahari da zaɓensa da suka yi yi shawara ta gare shi kenan
to a ƙarshe ban sani ba ya zuwa yanzu an ga kamun ludayinsa za a iya cewa bisa ga abin da ya shafi sauke wasu muƙamai da ya yi da kuma naɗa wasu da ya yi a iya cewa watakila ya kama tafarkin da ake hasashen zai iya samar da mutanen da Najeriya take buƙata a waɗannan muƙamai a halin yanzu?
Iko, ka gani a kan harkar tsaro na goyi bayan da ɗanɗan da iya harkar tsaro da canji harsoshin soja da ya yi. Da kuma ba wa ɗan sanda tsohon ɗan sanda matsayin mai ba shi shawara kan harkar tsaro ni na goyi bayan wannan saboda yau shekarar ba 24 daga dawa demokuraɗiyyar da sojoji suke yin mai ba da shawara kan harkar tsaro amma hanyar tsaron namu bai inganta da muke so ya yi ba so da ya kamata a canza hannu sannan kuma ba wa mutumin da aka san cewa yana da nagarta da tsantseni ko mutum ne wanda bai goyi ba baya goyon bayan cin hanci da rashawa to bashi din Allah ya taimake mu zai da tsaftace ita ma'aikatan tsaron ƙasar gaba ɗayan su ya zama to kuɗaɗen da ake tura musu suna yin abin da ya kamata su yi da su domin da kuɗaɗen da Buhari ya kashe akan harkar tsaro tsaron ake da yanzu ko Amerika bata kai Najeriya tsaro da kwanciyar hankali ba amma saboda kuɗin an sa su fashewa ake shi ko ba abin da ya dame shi ya duba ya zo ya gani cewa abin da na bayar an yi abin da aka ce za a yi ko ba a yi ba ba ruwansa to shi sa ya zama to harkar tsaron ta lalace ta zama to babu gurin da ake cin hanci da kama karya a ƙasar kama wajen harkar tsaron ƙasa so da kai ni na goyon bayan wannan hanyar da ya bi ko mu ne masa roƙon Allah ubangiji ya masa jagora ya ba shi waziran na gari ya zaɓa masa mutanen kirki da za su taimake shi a kira ƙasar daga cikin halin da take ciki.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma sai Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.